Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Juma'a 29 ga watan Disamban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanun labarai.
A jiya Alhamis ne hukumar gidara jama'a ta Amurka ta fitar da adadin da ya nuna cewa yawan al'ummar duniya ya karu a shekara guda da yawan mutane miliyan 75. Sojojin Ukraine sun ce dakarar Rasha sun kai makasar hari cikin dare da amfani da jirage marasa matuki. Kasashen Jamus, Birtaniya da Amurka sun yi Allah wadai da karin makamashin uranium da Iran ke samarwa mai ingancin kashi 60 daga cikin 100.
Bayan labaran duniya, za ku ji cewa yayin da Majalisar Dokokin Najeriya ke shirin kammala tattaunawa kan kudirin dokar kasafin kuɗi, masana na nazarin basukan da ke tattare da kasafin kuɗin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya gabatar, inda ya haifar da cece-kuce a Majalisar Dokokin.
Bashi ya yi mana katutu, wasu daga cikin bashi namu ma mun kasa biyan kudin ruwa. Yawancin jama'a suna ganin ana ma mutane susa ba inda yake musu kaikayi ba.
A kasar Ghana kuma mata na korafin fuskantar kalubale da dama da suke fatan ganin hukumomi sun mai da hankali kansu a sabuwar shekara mai kamawa ta 2024.
Duka ya zama kamar hukumomi ba kula da mu, ba kai arakan mata wurin hukumomi ko asambili mafi sarakan gari, shi ya kawo wanga matsala.
Za mu kawo muku shirin manuniya, kuma kamar kowace Juma'a yau ma za ku ji nasiha daga bakin malamai. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Alhamis ne hukumar idara jama'a ta Amurka ta fitar da adadin da ya nuna cewa yawan al'ummar duniya ya karu a shekara guda da yawan mutane da suka kai miliyan 75. Inda a ranar da za a shiga sabuwar shekara adadin mutane a duniya zai kai sama da biliyan 8. Karuwar a duniya baki daya a shekarar da ta gabata ya kasance ne a ƙasa da kashi 1 daga cikin 100, yayin da a farkon shekarar 2024 hukumar idara jama'a ta ce ana sa ran haihuwa da kashi 4.3 da mutuwa 2 a cikin kowane sakan guda a fadin duniya. Adadin karuwar jama'a a Amurka a shekarar da ta gabata ya kasance ne ƙasa da kashi 1 daga cikin 100, kimanin rabin adadin na duniya baki daya. Amurka ta samu karuwar jama'a da mutane miliyan 1.7, inda adadin al'ummar ta zuwa sabuwar shekarar nan mai zuwa zai cimma mutane miliyan 335.8. A jiya Alhamis, sojojin Ukraine suka ce dakarun Rasha sun kai mata hari cikin dare ta amfani da jirage marasa matuki 8 da suka kaddamar daga yankin Rasha da ke kusa da kogin Azov. Dakarun saman Ukraine sun sanar ta kafar Telegram cewa dakarun tsaron sararin samaniyar ta sun yi nasara kakkaɓo 7 daga cikin jiragen marasa matuki da aka harba zuwa yankunan Dnipropetrovsk da Krasnohar da Zaporoshia. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Alhamis cewa dakarun sun dakile wani harin jirage marasa matuki 2 na Ukraine da ya kai kaici Crimea. Suma jami'an Ukraine ɗin a jiya Alhamis suka ce wani jirgin ruwan dakon kaya mai tutar Panama ya kaima wani jirgin ruwan Rasha karo a kogin Bahar Aswad, lamarin da ya haddasa tashin wuta a jirgin, ya kuma yi sanadiyar raunata mutane 2. A jiya Alhamis, shugaban mulkin kama karya na Belarus ya halarci wani taron da gwamnati ta shirya da yaran da aka shigo da su daga kasar daga yankunan Ukraine da Rasha ke iko da su, inda a fili ya yi kunnan uwar shigu da korafin da kasashen duniya ke yi game da shiga sharaba shanu da kasar shi ke yi a kwashe yaran Ukraine da Moscow ke yi. Da yake magana a yayin taron bikin tarbar wani sabon rukunin yaran na Ukraine gabanin hutun sabuwar shekara, shugaba Alexander Lukashenko ya sha alwashin rungumar yaran, ya ce za mu kai su gidajenmu mu adana su mu kuma samar musu da ƙuruciya ingantacciya. Jami'an Belarus ɗin dai ba su faɗi adadin yaran na Ukraine da aka shigo da su cikin ƙasar ba. Wani nazari na kwana-kwana nan da jami'ar Yale ta gudanar ya gano cewa sama da yaran Ukraine 2,400 'yan shekaru 6 zuwa 17 ne aka shiga da su Belarus daga yankunan Ukraine 4 da wani ɗan adadi na dakarun Rashan ya mamaye. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tunan ba da jimawa ba Hawwa za ta sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, bari mu so matakun a Najeriya. Yanzu haka Majalisar Dokokin Kasar ta Najeriya sun yi nisa kan aikin kudirin dokar kasafin kudin shekara ta 2024 da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aike mata, wanda ke cike da bukatar ciwo ba su ka domin aiwatar da shi. To sai dai masana na ci gaba da yin hannunka mai sanda kan dimbin basukan da ke cikin kasafin kuɗin da ma sauran wasu basukan da yanzu haka suka yi wa ƙasar katutu. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda.
A wani rahoto da ofishin kula da basussuka DMO ya fitar a kwata na biyu na wannan shekara, ya nuna cewa basussuka waɗanda aka ciwo su daga waje da cikin gida sun kai naira trillion 87.38, kuma shine karan farko da za a ciwo bashi mai yawan irin wannan, duk da cewa an hada ne da wanda gwamnatin baya ta ciwo. Shi yasa aka samu yawan kuɗin har naira trillion 87.38. Wannan lamarin ya dauki hankalin masana tattalin arziki a kasar, inda suka bada shawarwari kan yadda za a sarrafa kuɗaɗen idan har ana so a samu nasara wajen tara kuɗaɗen shiga masu yawa da za su taimaka wajen biyan basussukan. Shu'abu Idris Miƙati ƙwararre ne a fannin tattalin arziki ga abin da yake cewa.
A yanzu yanda ƙasar Najeriya take ta ciwo bashi, kusan za mu iya cewa bashi ya yi mana katutu. Wasu daga cikin bashin namu ma mun kasa biyan kuɗin ruwa ba ake bin mu. Yawancin jama'a suna ganin kaman ana ma mutane susa ba inda yake musu ƙaiƙayi ba. Za ka ga cewa jama'ar Najeriya kusan kowane lokaci muna ƙara zama cikin talauci ne. Ya kamata a ce an da kasida da kuma yanda za a yi a tallafa ma mai karamin karbi, mai karamin sana'a da ma 'yan makaranta da sauran jama'an kasa, ko da ma ba sa aikin komai, a samu wata hanya da za a rinka tallafa masu su san cewa akwai gwamnati. Koko a saman ma yaran mu aikin yi, a saman mu talakawa hanyoyin da za su yi sana'a ko za su mai da taro sisi, ta nan ne za a yi maganin tashin hankalin da yake addaban mutane.
Ana shira'ayin masanin tattalin arziki Shau Aliyu ya suka ne da kakkausar murya cewa wannan bashi zai iya kawo tarnaki a kasafin kuɗin baɗi.
Ya nuna cewa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi sun ci basussuka masu yawan gaske kenan, wanda kuma wannan zai yi tarnaki a kuɗaɗen shiga da ake tarawa saboda yawan kuɗaɗen da za a tanadar wajen biyan waɗannan kuɗaɗe, abin da ake ce mishi debt servicing a kowace shekara. Kuma wannan ya nuna cewa da dama daga cikin kasafin kuɗaɗen da gwamnatin tarayya za ta gabatar da gwamnatin jihohi, to zai zama kasafin kuɗi ne mai gibi, kuma gibin zai girma sosai. Sannan kuma abubuwan da duk aka yi tanaji na gina tattalin arzikin ƙasa zai zama yana da wahala a ci gaba da aiwatar da shi ba tare da matsaloli ba, sai dai in an dakatar da basussukan da za a ci gaba da ciwo ma tattalin arzikin ƙasa, saboda a samu a rage basussukan da suka taru.
Shi kuwa mai nazari a al'amuran yau da kullum kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi ƙarin bayani ne akan hakan.
Shi dai bashi muna yaudarar kanmu, kuma muna jahiltar kanmu akan menene ma bashi. A gaskiya ko a ina bashi yake, ko a karamin mutum, ko a babban mutum, ko a gida, ko a waje, ko a ƙasa, ko a wato al'umma, bashi tsayawa ce ta kasuwanci. Duk wanda yake neman bashi, kasuwanci ya zo ya shiga. Wato kasuwancin kala biyu ne. Wanda zai bashi bashin yana neman karuwa akan cewa da yayi wannan taimakon kuma ya bada wa'annan kuɗaɗen, shi ma yayi ne saboda wani alheri zai zo masa. Shine idan aka dawo masa da kuɗin nan, za a dawo masa da ruwa, har ma kuma zai iya buƙatar wata martaba da mutunci da wasu ma umarni da zai rinka bayarwa. Yana da dama akan wanda ya bawa bashin nan. Kowanne da mai karɓa da mai nema a bashi irin na duniya da muka sani yanzu, to irin bashin da muke karɓa a Najeriya kenan, wato shine bashin sharholiya.
Abin jira a gani shine irin matakan da gwamnati za ta dauka wajen bude hanyoyin samun kuɗaɗen shiga masu ƙarfi idan har za a biya waɗannan basussuka a cikin lokacin da aka ƙayyade. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hawwa ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
A jiya Alhamis ne kasashen Jamus, Birtaniya da Amurka suka yi Allah wadai da ƙarin makamashin uranium da Iran ke samarwa mai ingancin kashi 60 daga cikin 100 da ya kusa kaiwa ga amfani a matsayin makamashin nuclear. a wata sanarwar haɗin gwiwa kawayen kasashen basu ambaci sakamakon da Iran din ka iya fuskanta ba a dalilin ƙarin da ta yi a samar da makamashin uranium din, amma sun yi kira da ta sauya akalarta, suka kuma ce suna nan kan batunsu na samun mafita bisa diplomasiyya akan kai ruwa ranar da ake yi game da shirin Tehran din na nuclear. Sanarwar ta ƙara da cewa samar da ingantaccen makamashin uranium da Iran ke yi ba shi da wata sahihiyar hujja cewa za a yi amfani da shi ne domin farar hula, tun bayan da Isra'ilin ta soma yaƙi da Hamas da ke da iko a Gaza, ɓangarorin da ke samun goyon bayan Iran suka riƙa ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare a kan jiragen ruwa a kogin Bahar Aswad da kan dakarun Amurka da ke Iraki da Siriya, lamarin da ya ƙara haifar da zaman zulumi a yankin. A cikin watannin ne gwamnatin Kenya ta bayyana aniyarta na kasancewa kan bakanta akan wani shiri da ta ce zai taimaka ga magance matsalar jabin wayoyin salula, amma masu fafutukan kare haƙƙin kafofin sadarwar zamani suka ce hakan zai kasance hadari ga sirrukan jama'a. Tun a farkon watannin ministan yaɗa labarai, sadarwa da tattalin arziki na zamani ta ƙasar Kenya, Eliud Owalo, ya ce gwamnati ta shirya tsaf domin aiwatar da tsarin mai suna DMS kamar yadda kamfanin dillancin labaran Reuters ya ruwaito a makon nan. Shirin zai ba hukumar tsare-tsare da tafiyar da al'amuran sadarwa na kasar damar samun namba ta musamman ta kowace wayar hannu a kasar ta Kenya domin tushe na'urorin jabo. Owalo ya ce manufar shirin shine aka wato shine taka burki ga gudanarwa da na'urorin jabo da na sata a kasar ta Kenya da kuma inganta tsaro a kafafen sadarwar zamani.
Hawa shirin kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kasar Ghana, mata na ci gaba da bayyana dimbin kalubalen da suke ce suna fuskanta, waɗanda a cewar su sun yi tarnaƙi ga samun ci gaban rayuwarsu. A wata zantawa da wakiliyarmu Hawwa Abdulkarim, matan sun yi kira ga hukumomin kasar da su yi duba tare da makasudin tunkarar kalubalen a yayin da aka doshi sabuwar shekara ta 2024.
Sunana Suwai Bautitanko Yaro. Akwai matsaloli sosai, mata na gajiya daga Gananga. Na san wani da ya haifu da wata 40 years ago. Yariyan ta haifu jikoki bai taba duba ba, shike ba da order. Duka ya zama kaman hukumomi ba su kula da mu, ba kai arakan mata wurin hukumomi ko assembly ma ko sarakan gari. Shi ya kawo wanga matsala. Matan mu garin ga sosai su special sukewa. Dewa kuma ba wani aiki mai kyau. Mace ta je bidan aiki ba ta samu, ita za ta wata ciyar da gida. Mata sun zama kamar ma'aukatan cikin gari. Ya kamata hankali ya zo kan mata. Mata a kula da mu sosai.
Kina magana da Aishatu Halid. Yanzu mata pressure ma ke kashe mu. Domin inside of government e tange mu. Bai tangiyar mata. Yasa at least muna wish kamar 2024 da da shiga. Mu samu government ta kula da mata. Yasa himma cikin mata, domin yanzu wallahi pressure na kashe mata gida. Domin problem duka na kai mata. Miji ya ta yi aiki ba kudi, duka ya zama kai mace. Ana korin ka landlord, mace ya fi ki waste means kan da daki ya ki biya kudin daki ki da mijin ya ku zama. Don problem ya yawa in ka tashi. Problem one, wurin school fees. Daki ma bai yi baka kudi abinci, bai yi zo. In aka shiga gidaje wanda ke ya ci abinci 3 days a day. Wallahi dai samun shi izi.
Sunana Muhammad Mahfuz Bashir, mai wakiltan Ungwan Gwemumu Electoral Area. Mata dai kan suna fuskantar da matsaloli da dama. Idan an duba wurin zuwa makarantar yara matasa mata, akwai babban matsala. Ka duba su da tari da yawa, ana ba maza muhimmanci fiye akan mata, kuma da bai kamata ya kasance haka ba. Ya'yan mata kuma suna da muhimmanci sosai, sabili da in an karantar da mace yana nan kusan ne kamar an karantar da al'umma duba ke daya. Tun su mata suke karantarwa tun yara suna ɗan ƙanana.
Wasu 'yan ƙasar Ghana kenan a tattaunawar su da wakiliyarmu Hawwa Abdulkarim. Masaurare, yanzu agogo a nan Washington DC yana cewa ƙarfe 12:14 na dare. Kuma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
manuniya.
Mai sauraro waiwayen wai ga batutuwan da suka faru a shekarar nan da ke shirin karewa ya kai mu ga maganar murgin madudin kudi zuwa majalisar tarayyar Nigeria da ke cikin manyan matsalolin da aka dinga tattake guri.
Ya kamata yanzu muna kasafin kudi na trillion 50-60-70.
Sai a ce an dauki mota ta miliyan 120. Duk ran da aka cika tankin ta 50,000 zuwa 70,000 an biya kudin albashin wurin mutane uku kenan laborori.
Shi dan majalisa inda yake samun kudin ba wurin albashi bane, wurin allowance
ne. Ni dan majalisa ne, an sa mini miliyan 2 a cikin account dina, wanda kuma ba yau aka fara sa mini miliyan 2 ba. Nawa ne kudin nan ne ake ta wani cece kuce?
Wani babban batun bugun cikin gida ma shine caccakar da mawaki rara rayuwa wanda ake ganin shi daga darajar shi harkar siyasar kasar nan, wato tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari, in an zo an zuba ministoci guda 10 a ce rara dauki biyu, saboda ko ba ka so na gwamnatin Buhari zaka ce na ba da 20% ko 15%, ko shi shugaban kasan bai ba 10% ba.
Abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba, sai haka yayi wa shekarau, yayi wa takai, yayi wa konkoso, yayi wa tanko ya kasai, yayi wa baraka sani, yayi wa sunusu lamido, sannan kuma ba wanda zai mamakin zai wa shaban sharada, amma yayi masa
wadannan faso. Mun ta umuka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kan fito muku da harkar harkallar siyasa da kuma gungura harkar gwamnati don ganin komai a sarari. Shiri na 150 dindin kuma na karshe cikin jerin waiwayen manuniyan da muka daukar muku alƙawari. Alƙawarin kuma shi wasu 'yan Najeriya ke ganin mawaki rara raya gaza rike wa tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, da wasu ke ganin ai shine nan ma ya ƙarawa rararan taurari. Maganar rararan da sauran damban dambarwar siyasa kuma na cikin batutuwan da manuniyar yau ta yi nazari.
A gaya ma talaka gaskiya, Buhari ya kashe ƙasa, ya rushe ƙasa, sai dole zan fito magana nan. Saboda yanzu a gwamnatin Buhari kiri-kiri duk bala'in da muka yi muka gama a ƙarshen rayuwa ta kaso a dauka. Gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari, in an zo an zuba ministoci guda 10 a ce rara dauki biyu, in an zo an raba MD a ce in 10-10 ne ni dauki 15, saboda duk wanda yake kina ko baka so na gwamnatin Buhari zaka ce na ba da 20-15%, ko shi shugaban kasan bai ba 10% ba.
Kalaman shi dai ba su nuna cikakkiyar da'a ba, amma ni hankalina bai sako akan kalamansa akan Buhari ba. Ni ina nazari ne akan mawaka, ban yi mamaki ba, saboda in ka dauki wakokinsa akalla ba a kasar ba guda 30-35 wanda yayi akan yan siyasar Kano, to za ka ga cewa abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba. Abin da ya saba da shi shine yau yana tare da mutum, kuma abin mamaki ba dole ne su bata da mutumin ba, amma idan wani ya bata da wannan mutumin da yake tare da shi, mutumin zai iya bashi kudi ya ce ya zagi wancan mutumin, sai ya zage shi. Saboda haka yayi wa shekarau, yayi wa takai, yayi wa konkoso, yayi wa tanko ya kasai, yayi wa baraka sani, yayi wa sunusu lamido, sannan kuma ba wanda zai mamakin zai wa shaban sharada, amma yayi masa. Saboda haka ko kuna tare da shi, idan wani ya biya shi kudi ya ce ya yi maka zambo, to zai yi maka.
Mun sadaukar da kai, an hana shigo da kayan nan, an hana ba da kudin nan, mun tagayyara, abincin ya yi tsada. Duk waɗannan wahalar da muka sha mun sha ta a banza, wataƙila wannan gwamnatin tana ƙoƙarin duk abin da waccan gwamnatin ta gabace ta tana ƙoƙari ta warware su, ko da dalili haka ko babu. Dan ƙananan abubuwa, dan me yasa zan ɗauki dola in je in ba mutanen da suke yi a China, in hana mutane nan aiki?
Batun Abdullahi Adamu yana kaza ko baya kaza ba tashi wanda ba sai yanzu. An yi noma, an yi girbi, an kai lokacin ci, ko wagoni ne yanzu. Abdullahi Adamu shi ne mai laifi, duk abin da ya sabe ne na amince, kuma za a yi rigima da ni a cikin shugabancin BBC ba in Allah so yarda. Allah ya bani wannan matsayi, Allah shi ya san wakafin fitana, ba wani mahaluki da zai canza wannan.
Yunkurin ƙarin albashi ga 'yan majalisar ƙasa a Nigeria na cikin batutuwan da suka tada kura, har ma da wani irin bakin hadari.
Ke fakin iya ƙari. Albashinmu wani lokaci ma bai kaiwa miliyan ɗaya, tunda kuna cire mana kuɗin mota da kuka bamu. Kun ce kujerun da muke da shi a gidajenmu bashi kuka bamu sai mun biya. Kun ce hayan gidaje da muka ɗauka a cikin albashinmu ne sai mun biya. Wallahi billahi lazimin a ƙarshen wata wani na samun kusan 300 ne ma a albashinsa, bayan an cire.
Gaskiya a aikin majalisa bai kamata a ce wuri ne wanda za a rinka samun kuɗi ba. Kamata yayi a ce abu ne na service, wakiltan jama'a. Wuri ne dai kamata a rinka yin doka. Bai kamata a ce mutum baya da sana'a sai aikin majalisa. Shi dan majalisa inda yake samun kuɗin shi ba wurin albashi bane, wurin allowance ne.
Ina fahimtar da 'yan Najeriya cewa albashi da aka yadda ana suna samu 'yan majalisa bai kai miliyan 1 ba. Amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne running cost.
Wannan na 'yan majalisa?
Na 'yan majalisa. Wannan mu ba daga wurinmu ba ne. Akan ce min wai dan majalisa yana karban ko miliyan 8 ne ko 9 ne, sanata kuma yana karban kamar miliyan ko 10 ne ko 11 ne.
Ita ma dai maganar siyan motocin 'yan majalisun kasa da yunkurin tsige shugaban majalisar na dattijai na cikin rigingimin cikin gidan majalisar da aka fara 60 da fadi.
Babu wanda aka yana wayo kamar dan majalisa tarayya. An ce a sayi mota. Motar ma bashi wadda kafin na gama majalisar nan shekara hudu sai na biya wannan bashi gaba daya kafin a kyallin tafi. Kuma ana kyashi an ce kar a saya min. Ba kuke ta aksiya bani ba. Alal misali dan mu sai ga wani minista. Ba ministan da yake da kasa da mota 10 wanda take min bayan sa. 10. Kuma ni dan mukamira yafi na minista. Ana magana ana tirare akan a bani mota ɗaya zan yi aiki da ita.
A tsige ta yaya? Me yayi da za a tsige shi?
Ai sai kai laifi.
Ai an ce yana fadin abubuwan da kuka yi a sirri. Mu ba mu yi komai a sirri ba. Duk abin da ya fada haka yake. Ah, ni dan majalisa ne. An sa mini miliyan 2 a cikin account dina. Wanda kuma ba yau aka fara sa mini miliyan 2 ba. Nawa ne kudin nan ne ake ta wani cece ku ce ku ƴan jarida ko kuke ta hura abun nan kaman wani abun nan. Babu wani abu da aka yi na sirri ko kuma na baci da zai kawo a ce wai yau an cire shugaba.
To kira ba trillion 28 budget per capital wato kowani dan Najeriya nawa zaki samu? Ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na trillion 50 trillion 60 don me muna da resources din idan zamu kamanta gaskiyan da ya dace tsakanin mu. Muna da kudin, muna da ma'adanan, muna da komai da zai yi kasafin kudi na biliyan 50, biliyan 60 har biliyon 70.
Mai sauraro iyaka batutuwan da za mu iya waiwayen su cikin wannan shekara kenan, sai dai kafin shiga sabuwar shekara muna da wani somuntabin da muka yi muku guzuri. Shugaban kungiyar mu ta Allah Kautal Hore kuma Lami da Fulbe Alhaji Bello Abdullahi Bodeje ne daga kara lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya garin Tudumbiri.
Irin wannan abin da ya faru a Tudumbiri abu ne wanda yake mu Fulani makiyaya a gaskiyar magana ya saba faruwa a al'amuran Fulani a dajijjika. Amma wanda ya bayyana karara abin da ya faru a tsakanin jihar Nasarawa da jihar Benue inda aka ce irin wannan bomb din ta fada ta kashe mana mutane magidanta mutum kusan 40 da wani abu. Wa bayan wannan kuma mu Fulani makiyaya irin wannan abun ɗaya-ɗaya yana ta faruwa da Fulani a daji wanda ba Fulani yana kiwo ba barawo bane ba komai bane zaka tarar da cewa irin wannan abun ya same shi sai kaga ya rasa dabbobinsa da sauransu wanda suke aje a bombing din gidan Fulani a gama da yaya da mata da maza gaba daya. Idan jami'an tsaro suna ce kuskure ne irin wannan abun amma mu Fulani makiyaya a gaskiya magana sai mu ce kuskuren ya yi yawa. Na taho domin in zo in ganewa ido na wannan abin da ya faru a sai mu da mun ɗauka da cewa ainihi Fulani na dajijjika ne kawai ake ce irin wannan kuskuren yake fada musu. To a sai har a ga kusa da gari ma mutane wanda suke maulidi ma wannan abin zai iya fada musu. To abin ne ya girgiza ni, ya dame ni kwarai da gaske. Na taho domin jajanta ma waɗannan mutanen wannan abin da ya faru da su.
Iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na ƙarshe a wannan shekarar kafin shiga sabuwar shekara, sai da kafin mu yi sallama kuma sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya muka waye gari. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1246 ne su yi sallamar sakin kujerin da su ne da ma suke alfahari. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki daga dukkanin jihohin Najeriya, Nijar da Ghana da kan gano mana muryoyin da su ne shirin kan zo muku kan tsari. Ni Isa Alol Ikara da kan shirin gabatar ne ke cewa sai kuma wata sabuwar shekara idan Allah ya sake hada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
Tawa da la'a gaida na ikira. Kamar yadda muka alƙawarta ga nasihar Juma'a kan muhimmancin bin hanyoyin sulhu da sasantawa.
Sunana Imam Dr. Muhammad Nuraini Ashifa.
Babu shakka babu wata hanya a duk duniya gabaki ɗaya da za a iya zauna a samu maslaha sai da tattaunawa. Kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu haka. Za mu ga duk yadda aka yi a ƙarshe a Makka bayan an ci abin da aka yi sai da aka zauna kan dandali aka tattauna. Fatihin Makka bata zo ba sai da aka zauna aka tattauna yarjejeniya na Hudaybiya, wanda sakamakon shi aka samu babban nasara. Makka ta koma ƙarƙashin musulunci gabaki ɗaya. Kuma haka zalika dukkan yakin basasa na ɗaya ko na biyu akan tattaunawa ake warware ta, saboda ka ƴan uwa da suke ɗamara cewa an cuce su, babu shakka ana iya cutar da kai, ana iya zaluntanka, amma ƙarfin to da daga hammata bai bada mafita. Babban mafita a koma kan teburi a zauna a tattauna. Shi yasa musulunci yace as-sulhu khair. Babban abin da yake faruwa yanzu shine siyasa ne, ana ne kokarin a siyasar da al'amura ta addini. A wancan karon malamai suke rigima, amma yanzu ƴan siyasa ne suke gaba gadi, suka wuce gaba wajen amfani da addini da kabilanci da bangaranci wajen neman tashin hankali a wannan ƙasa. Kuma ina babban kira da su, sun ce wannan fitinan da suke kusan su kunno kai, in suna ganin su sun cetu ne, ƴaƴansu ba su fita ciki da iyalansu. In suna ganin iyalansu da ƴan sun fita, to danginsu suna nan a wannan ƙasa tare da su. Saboda haka muke kira da babban murya, su ji tsoron Allah, su ji tsoron makoma sakamakon su da ubangijinsu, su ji tsoron ahalin da za su sa wannan ƙasa a ciki. Dan wannan ƙasa a yau ƙasan gadonmu ne. Musulmi ba zai iya kora Kirista a wannan ƙasa ba, Kirista kuma ba zai iya kora Musulmi a wannan ƙasa ba. Kuma Allah ya gama cikin Alƙur'ani mai girma, da ya so ne, da ya mai da mu ya harshe ɗaya, addini ɗaya, kalƙibla guda. Amma dan ya jaraba mu, ya jaraba imaninmu a cikin mu'amalar mu, sai mu harsuna daban-daban da yare daban-daban, kuma sakamakon komai yana wajen Ubangijinmu.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A jiya Alhamis ne hukumar idara jama'a ta Amurka ta fitar da adadin da ya nuna cewa yawan al'ummar duniya ya karu a shekara guda da yawan mutane da suka kai miliyan 75, inda a ranar da za a shiga sabon shekarar nan adadin mutanen a duniya zai kai sama da biliyan 8. Karuwar a duniya baki daya a shekarar da ta wuce ya kasance ne a kashi daya daga cikin ɗari kacal, yayin da a farkon shekarar 2024 hukumar idara jama'a ta ce ana sarar haihuwa da kashi 4.3 da mutuwa 2 a cikin kowane sakan guda a fadin duniya baki daya. A jiya Alhamis, sojojin Ukraine suka ce dakarun Rasha sun kai mata hari cikin dare ta amfani da jirage marasa matuki 8 da suka kaddama daga yankin Rasha da ke kusa da kogin Azov. Dakarun saman Ukraine sun sanar ta kafar Telegram cewa dakarun tsaron sararin samaniyar su sun yi nasarar kakkaɓo 7 daga cikin jirage marasa matuki da aka harba zuwa yankunan Dnipropetrovsk, Kirovohrad da Zaporizhia. A jiya Alhamis, shugaban mulkin kama karya na Belarus ya halarci wani taro da gwamnati ta shirya da yaran da aka shigo da su daga kasar, wato daga yankunan Ukraine da Rasha ke iko da su, inda a fili ya yi kunnen uwar shegu da korafin da kasashen duniya ke yi game da shiga sharaba shanu da yake yi daga batun kwashe yaran kasar Ukraine da Moscow ke yi. Da yake magana a yayin taron bikin tarbar wani sabon rukunin yaran na Ukraine gabanin hutun sabuwar shekara, shugaba Alexander Lukashenko ya sha alwashin rungumar yaran, inda ya ce za mu kai su gidajenmu mu adana su mu kuma samar musu da ƙuruciya mafi farin ciki da inganci. Jami'an Belarus din dai ba su faɗi adadin yaran da Ukraine din, wato na Ukraine din da aka shigo da su cikin ƙasar ta Belarus ba. A jiya Alhamis ne kasashen Jamus, Burtaniya da Amurka suka yi Allah waje da ƙarin makamashin uranium da Iran ke samarwa mai ingancin kashi 60 daga cikin 100 da ya kusa kaiwa ga amfani a matsayin makamashin nukiliya.
To masu saurare, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai can an jima da ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya, za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kevin. Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam, ku kwana lafiya. Mu kuma ku yi lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.